Wani sansanin 'yan gudun hijirar Siriya arewacin Lebanon ya kama da wuta a jiya Asabar da dare, biyo bayan wani fada da ya kauri tsakanin wasu mazauna sansanin da kuma wani iyali 'yan Lebanon, a cewar kafar yada labaran kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNHCR ta tabbatar da aukuwar lamarin a sansanin da ke yankin Miniye, ta kuma ce an kai waɗanda suka jikkata asibiti amma bata faɗi yawansu ba. Sansanin da yana ɗauke da iyalai 75, a cewar wani mai magana da yawun hukumar ta UNHCR Khalid Kabara. Kafar yada labaran kasar ta NNA ta faɗi cewa wutar ta tashi ne bayan wani fada da aka yi tsakanin wani daga iyalin 'yan Lebanon da wasu ma'aikatan Siriya. Daga nan sai wasu matasa daga iyalin na 'yan Lebanon suka bankawa wasu rumfunan 'yan gudun hijirar wuta, a cewar NNA. Jami'an tsaron al'umma na Lebanon sun yi kokarin shawo kan wutar yayin da aka kai sojoji da 'yan sanda wurin don tabbatar da kwanciyar hankali, a cewar rahoton. A jiya Asabar, ɗaruruwan 'yan gudun hijira sun kasance cikin mummunan yanayi a wani sansanin 'yan gudun hijira na rumfunan tenti da suka kone a Bosnia, yayin da dusar ƙanƙarar snow mai ƙarfi ta zazzago a ƙasar, kuma nan da nan yanayin wurin ya kasance mai tsananin sanyi. 'Yan gudun hijira a sansanin Lipa da ke arewa maso yammacin Bosnia sun lullaba kansu da barguna da jakunan da suke kwana a kai don kare kansu daga iska da sanyi a yankin, wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Croatia da ke mambar tarayyar Turai ta EU. A farkon makon da ya gabata ne, gobara ta kona yawancin sansanin da ke kusa da garin Bihak. Jami'an ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin agaji sun cicciki hukumomin da ke kula da sansanin a kan gazawa wajen samar da isasshen matsugunni ga baƙi da 'yan gudun hijira. Duk da gobarar da aka yi, hukumomin Bosnia sun gaza samar da sabon matsugunni ga 'yan gudun hijirar da ke Lipa, lamarin da ya sa kusan mutane 1,000 suka kasance cikin sanyi ba tare da wasu gine-gine ba ko abin ɗumama wuri, sai dai su ci ɗan abincin da ƙungiyoyin agajin jinƙai suka ba su.
Labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kuma da kuka ji a farkon shirin, a yau Lahadi ne ake zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Za ku zagaye wasu daga cikin sassan ƙasar inda wakilanmu suke domin kawo muku halin da ake ciki dangane da zaben. In takara akalla 30 ne suke neman kujerar ta shugaban ƙasa, yayin da ake zawarcin kujerun 'yan majalisar dokoki 171. Ɗazun nan na tuntuɓi abokin aikina Muhammad Lalo wanda yake Yamai, babban birnin jamhuriyar ta Nijar, na kuma fara da tambayar halin da ake ciki.
To Muhammad, a wani hali ake ciki ne a nan birnin Yamai?
Tsarin yadda suke zaɓe a nan makaranta ce da ajujuwa, ajujuwan su ne in ake zuwa kada kuri'a a kalla na irka za su kai kaman guda 8-9 mutane suke layi, ga shi nan ta yanzu maza, mata, matasa waɗanda shekararsu sun kai daidai wato su kada kuri'a suka yi layi domin su kada kuri'a su a wannan zaɓe da ake yi. Wurin dai ga shi nan bani ban sha'awa hakika yanzu haka. Mutane ga su nan gaskiya ku ce kusan ko'ina a kisa. Kuma na manta na faɗa miki tun ƙarfe 8 na ƙarfe wato mazaɓin a ba a gaba kiɗin ƙasar ta Nijar za a rufe su da ƙarfe 7 da dare wato awa 10:00 gaba kowace mazaɓa ta yi amfani da waɗannan sa'o'i a kada kuriya a yi komai da komai a tattara kaya a watsi wato halin da nake ciki.
To amma na san kun binciki halin da ake ciki a jihohin Sokoto, Labari da Doso, kamar wani irin labari kuke ji?
To irin labarin da ke faruwa a nan da muke samu hakika a can yankin Sokoto, Labari da Doso ma duk san labari. Zuwa yanzu ai yanzu ba mu samu wani labari safanin ko kuma akasin abin da ke wakana a nan baya bai ba. Kayan kuɗi ba za a rasa wasu ɗan wurare da aka ce mana sun danje cikin danti ba ko kuma a makare, amma dai ana can ana ta zaɓe bisa irin labaran da muke ci. Kuma bisa ka'idar doka da hukumar zaɓe da gindaya, duk mazaɓar da ta wato yi makara wajen fara zaɓe sai an kammala wannan zaɓe, misali an fara 8 ƙarfe 9 ne safanin ƙarfe wato 8 da aka sa a ƙa'idar. yake zaben zai kai har 8 na dare yake nan ba 7 ba.
To shin akwai jami'an tsaro da aka ajiye ne ko da wata matsala ta taso?
Akwai jami'an tsaro ga sunan kusan kokina an ajiye su domin su rika kula da abubuwan da suke faruwa ko da wani abu zai tasowa saurin magance shi wani abu haka. Ga sunan kusan kokina haka da dukiya ina kallon su waɗannan jami'an tsaro da lallai akwai jami'an tsaro a wannan mazaba. Kuma kai jama'a saurin mazaba da muka ziyarta za ka gan su jifa-jifa an ajiye su suna sa ido kan al'amuran da ke faruwa.
To shin jama'a na kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar coronavirus kuwa?
Yawan to Hadiza a wannan fanni ne kuma zan iya cewa an samu akasi wasu sun sa wasu ba su sa ba. Kuma ban ga alamu na ko ba da tazara da aka ce na biyu ba. Ko sa shi wannan tabbu bi domin a yi wannan zaɓe a kauce wa yaɗa wannan cutar ta coronavirus. Kuma hukumar lafiya jamhuriyar Nijar sun canjan kuɗi da Allah a kiyaye da waɗannan matakai na sa takunkumi da kuma ba da tazara ɗin. Amma gaskiya abin da nake gani a kawai dai suna ta danya ne ba tare da
an ba sa kiyayewa dai sosai.
Akwai ƙalilan da suka sa wurin takunkumi amma gaskiya waɗanda ba su sa ba su fi yawa.
Mahmud Lalo kenan a Yamai. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa jihar da Magaram inda wakiliyarmu Tamar Abari ita ma ta faɗa mana halin da ake ciki.
To zaɓe a birnin da Magaram alhamdulillahi an fara shi kamar yadda ya kamata duk da yawancin dukkan ruhunan zaben da na biyu na kewaya an fara zaɓe a ƙarfe 8 duka wasu 68 da minti 10 wasu 8 da minti 13 haka zuwa 15 kuma dukkan kayan zaɓe komi da komi suna da shi na yakar da dukkan kamar shugabannin rumunan zaben da sauran jama'a dai duka babu wani matsala ko kaɗan sai duk lokacin da na je rumunan zaɓe da dama da na je duka su kowanne ya samu kayan aikin shi kowanne kuma suna zaɓen su lani lahiya an jeru mata sun mutu da dama sosai maza sun mutu da dama yara matasa duka sun mutu kowa da kowa da katin zaɓen shi kowanne ya zo kuma mafi yawancin su kowanne da ɓaɓɓacin shi wannan abin kare hanci na kariyar corona kuma su ma a nan ciki su ma suna da abubuwa haka na kariyar corona kowanne dai ana dai zaɓen da yana tafiya dai kawo dai yanzu dai lokacin da na je babu matsala ko guda.
To kamar wani irin labari kuke ji daga yankin Difa lura da cewa fa yanki ne da ke fama da matsalar tsaro?
To yankin Difa ma da na tuntuɓe su abokai na wannan yan jarida na tuntuɓe su fa su ma a daidai ƙarfe 8 ɗin zuwa 5:10 haka suka fara kaman na kowa kuma namun lahiya zaɓe yake tafiya babu wani matsala babu komai mutane sun mutu suna zaɓen su yanda ya kamata kowa ya shiro mana zaɓen shi sai dai sun bayyana mana cewa a jiya da daddare haka a kudancin garin haka an shi yan harbe-harbe haka wanda dai ba a yi wani abu yan harbe-harbe ne dai daga nan kuma suka tsaya dai. In ba shi ba yankin Difa babu wani matsala kawo yanzu dai kwatanta na tuntuɓe su babu matsala mutane sun mutu suna zaɓen su kuma kowa da kowa ya je rumunan zaɓen shi suna zaɓen su damar lahiya komi da komi kuma su ma masu zaɓen rumunan zaɓen dukkan su dai kowanne ya samu kayan aikin shi kuma ana tafiyar da zaɓen da ya kamata.
To shin akwai jami'an tsaro ne da aka ajiye ko da wata matsala ta taso?
Duka ko ina an kai jami'an tsaro ko mu ma nan kowace mazaɓa an kai jami'an tsaro sosai an ko ina an kai to bare da jika su matan duka an kai jami'an tsaro kowane mataki duka dai mataki duka an ɗauka.
Madalla a gaida Tamar Abari. Masauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraronmu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Shirin namu na yau yana mayar da hankali ne kan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ake yi a Nijar. Yanzu bari mu leƙa yankin Agadez inda Haruna Mamman Bako shi ma ya mana ƙarin haske kan yadda zaben ke gudana a wannan yankin.
To ma da Haruna me ke faruwa ne a nan yankin Agadez?
To a yankin Agadez bazu-bazun nan na buga waya a sassa daban-daban na wannan jihar ta Agadez lalle an tabbatar suwa mun cewa zaɓe na kana lami lafiya babu wata matsala in ba waɗansu wurare ba kamar irin gundumar Bilma inda zaɓe ɗin ba ta buɗe a bakare kamar da ɗan lati na ɗan lokaci ƙalilan. Amma mutane sun fito da bibi musamman mata a jihar Agadez sun fito sosai wurin zaɓe, kuma a rumfunan zaɓe su turawan zaɓen kowane na da takumi na kariya daga cutar coronavirus. Kuma an sa tazara tsakanin wannan da wannan, amma inda matsalar take su ne masu jefa ƙuri'a, kuma yawanci ba su sa tazara ba, kuma akasarin mutanen ba su da takunkumi. Wannan shi ne ɗaya matsalar da muka samu aka yi mana bayani a jihar Agadez. Man zaɓe na tafiya lafiya a cikin kwanciyar hankali da tsanaki a jihar Agadez. A jihar Naradima da Nibbin Cika zaɓe na gudana ba su lafiya. Illa dai akwai rumfunan da su ma ko a can saboda ba su tafi da kayan aiki da wuri ba, musamman kusa a cikin birane. Mai yawanci mutane su shugabannin turawan zaɓen ba su saurin hita daga gidajensu ne suke ta tsarin hunan zaɓe sabanin waɗanda ake tura bashi su te su kwanin da kayan zaɓe a hannunsu. To shi ma a koran da aka ɗan yi lati ɗan ƙalilan na minti 30 ko awa guda kamin a kimtsa a shiga shirye-shiryen zaɓe. Amma zaɓe yana tafiya lafiya lau. Illa da sanyi saboda sanyi hunturu da ke ake yi sosai a waɗansu yankunan Nijar a halin yanzu da safe aka ce mutane ba su yi kuma da hitowa ba a jihar Maradi. Amma dai yanzu da yake rana ta buga mutane na fitowa musamman iya mata ana fitowa wurin zaɓen nan. A jihar Tawa inda muke daga nan kuma birnin Kwari da muke nan ma zaɓuɓɓuka na tafiya lafiya lau. Ko a irin baradan da aka samu matsala a zaɓen ƙananan hukumi ba a yi ma zaɓen ba a ranar da ya kamata a yi shi da ƙananan hukumi a waɗansu wurare sai da washe gari aka yi. To can ma mun bincika cewa zaɓe na tafiya lafiya lau a duka faɗin jihar Tawa ba wata matsala ko kaɗan an kai kayan aiki kuma ana ci gaba. Illa dai matsalar da ake fuskanta a duk waɗannan jihohi guda uku nake muku bayani shine rashin sawa tazara tsakanin wannan da wancan da kuma takunkumai da masu zuwa shehu ƙuri'a wanda ba su sa ba ko kuma sai a ce wanke hannuwa yannan su shiga rumfunan zaɓe. Za ka ma zo su rumfunan zaɓen da muka ziyarta za a ga mutane wasu bisa wasu an yi ɗin da liyo da liyo. Illa kuma a nan birnin Kwali da shugaban hukumar zaɓe ya nuna mana cewa tuni an iza jami'an tsaro a wani yanki na bazazzaga inda aka ce an ga wasu mutane suna yawo a kan mashina ba a san takamaimai abin da suke yi ba, suna shewa fargaba cikin zukatan jama'a. Kuma an iza rundunar tsaro domin a kamo waɗannan mutane a lokacin da muka yi fira da shi. Sai kuma wata maza ba ta sabon gari cikin birnin Kwali shi ma a nan wurin gaba gare mu ɗan sanda sun tafi da wasu mutane da aka kama da ɗimbin katutukan zaɓe a hannunsu. Mun hira da mutane da yawa saboda duka inda muka kewaya mun ga kewayen rumfunan zaɓe akwai cunkoso da dandazo da kuma ana shiga gidajen makwabta ana hita. Wanda muka yi tambayar ko wasu kasuwanni ne aka bude na sayan ƙuri'un jama'a. Lallai ɗan sun ce mana abin da ake yi kenan amma gaba idanun mu ba mu ga an ba da kuɗi ba an amsa. Amma mutane sun ce abin da ke faruwa kenan. To dama su ɗan adawa a jiya sun yi barazanar jari sun kawo mutum da kuɗi. In dai hukuma ba ta yi aikin ta ba ta bi doka ta hana a yi haka nan kamar da shugaban hukumar zaɓe nan birnin Kwali ce mana duk wanda suka kama yana wannan aiki za su sa adana shi domin a yi masa hukunci tunda doka ta hana sayan ƙuri'un jama'a. Wannan dai shi ne takamaimai halin da ake ciki amma zaɓe na tafiya lafiya lau.
Wakilin Haruna Mamman Baƙo kenan a Agadez. To dangane da zaben na Niger, mun tattaro wasu daga cikin ra'ayoyin masu kada kuri'an kan yadda suka ji da wannan zaɓe da kuma fatan su.
Sunana Awali Abubakar Musa ɗan kasuwa. Gaskiya lamarin yadda na ganshi yadda muke fata haka na ganshi. Muna fatan yayi lafiya ƙari lafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan ga yadda na ga kowa yana da dama yanzu ya jefa ƙuri'ar shi ya zaɓi wanda ya yi mishi ga rayuwarsa haka na gani.
A zaɓe alhamdulillahi na ji shi. Yau ne karo na farko da na yi zaɓe alhamdulillahi. Allah ya zaɓa mana shugaban ƙasa na gari mai jin tausayinmu shi muke fata. Tunda na zaɓi wanda nake so Allah dai ya sa kuma shi ne shugaban ƙasa na gari.
Binta Abubakar. Na yi insha Allah dai na ji daɗi saboda ban taɓa yin zaɓe ba. Sa kai dai ne mutum bai yi ba amma yanzu mun